This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za a yi jin shirin nan kai tsaye ta hanyar tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan su a zangon FM. Ana iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro masu salamu alaikum, yanzu ma tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar wannan shiri. Bayan labaran duniya za mu kawo muku ci gaban fashin baki da watakila kuka saurara cikin shirin safe kan dakatar da wani dan majalisar dokokin jihar Adamawa. Ibrahim Alfahame yana tafi da shirin ciki da gaskiya. Mustafa Nasir Batsari zai kawo muku irin sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a cikin mako. Sannan daga bisani mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai shi. Halin yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Fadar White House ta bayyana cewa wasu kamfanonin Amurka 73 sun yi alƙawarin za su goyi bayan yaƙi da ake yi da matsalar sauyin yanayi. Wannan sadarwa ta fito ne a taron da ƙasashen duniya ke yi a birnin Paris kan sauyin na yanayi, inda ake yunkurin a ga an rage ababen da ke haifar da illa ga yanayi da kashi 50 da kuma rage dogaro da ruwa da kashi 80 wajen samar da ingantacciyar hanyar samar da wutar lantarki da kashi 100. Haka zalika, a jiya Talata, shugaban Faransa François Hollande ya bayyana cewa ƙasarsa za ta baiwa Afirka tallafin dala biliyan 2.1 nan da shekaru 4 masu zuwa domin su inganta hanyoyin samar da wutar lantarki ba tare da sun dogara da yin amfani da mai ba. Shugaban Amurka Barack Obama har ila yau ya gana da wasu ƙananan ƙasashe da ke kan tsibirai kan yadda sauyin yanayin ke shafar su. Da yawa daga cikin ƙasashen da ke halartar wannan taro sun amince da ɗaukar matakan samar da kariya ga dazuka. Baya ga haka, Brazil da Norway sun ayyana cewa za su ƙarfafa dangantakarsu domin kare dazukan da ke tsakaninsu, yayin da Britania da Jamus da Norway su ma suka ce za su samu dala biliyan 1 a duk shekara na tsawon wa'adin shekaru 5 ga ƙasashe domin su rungumi matakan rage kaifin illar sauyin yanayi kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsara.
Ƙungiyar Transparency International da ke sa ido kan matsalar cin hanci da rashawa a duniya ta yi kiyasin cewa akalla 'yan ƙasashen Afirka miliyan 75 ne suka ba da cin hanci a shekarar da ta gabata. Wani rahoto da ƙungiyar ta fitar ya nuna cewa mafi yawan 'yan Afirka sun yi amannar cewa matsalar ta cin hanci na ci gaba da ƙaruwa a nahiyar. An yi wannan nazari ne akan mutane 40,000 da suka fito daga ƙasashe da ke kudu hamada Sahara, waɗanda aka tambaye su ra'ayinsu da kuma yadda suke kallon matsalar ta cin hanci da rashawa. Kashi 58 daga cikinsu sun ce matsalar ta ƙaru a watanni 12 da suka gabata. Mafi yawan shugabannin Afirka sukan sha alwashin za su rage ko kuma magance matsalar ta cin hanci, amma lamarin sai ƙara ta'azzara ke a nahiyar, a cewar rahoton. Sannan mafi yawan waɗanda aka gudanar da binciken a kansu waɗanda suka fito da ƙasashe 18 sun ce ba su gamsu da yadda gwamnatoci ke yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa ba, musamman a fannin ma'aikatun gwamnati da suka haɗa da kotuna da kuma 'yan sanda.
Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce za su tura wata tawagar ƙwararrun dakaru zuwa Iraki, wacce za ta mai da hankali wajen kassara mayakan IS tare da ƙaddamar da harare a kan iyakar Siriya ko kuma Sham. Yayin da yake ba da bahasi a gaban kwamitin majalisar wato ƙasar da ke kula da rundunar sojin Amurka a jiya Talata, Carter ya ce dakarun za su taimaka wa takwarorinsu na Iraki da kuma na kuɗawan Peshmerga a yaƙin da suke yi da IS. A cewar Carter, gwamnatin Iraki na sane da wannan shirin aikewa da dakarun. Sai dai sakataren tsaro na Amurka bai ambaci adadin dakarun da za a tura ba, amma ya ce suna da matuƙar yawa kuma sun haura waɗanda aka tura zuwa Siriya. A watan Oktoba, shugaba Barack Obama ya tura da dakarun ƙasar sama da 50 a Siriya domin kai ɗauki na musamman ta hanyar tsara aikace-aikacen mayakan sa kai na cikin gida da na dakarun ƙawance da Amurkan ke jagoranta. Carter ya ƙara da cewa dakarun suna gab da fara aiki a Siriya ba tare da ya faɗi takamaiman yaushe za su fara aikin ba.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Mako guda bayan da Turkiya ta kakkaɓo jirgin yaƙin ƙasar Rasha a iyakar Siriya, ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar tsaro ta NATO na duba yadda za a ƙara tsaurara matakan tsaro a iyakar ƙasar Turkiyyar. Hukumomi a taron da ministocin suka gudanar a Brussels jiya Talata sun ce daga cikin matakan da ake dubawa har da batun tura ƙarin jiragen ruwan yaƙi a tekun Mediterranean da jiragen sama na yaƙi a sansanin Incirlik da kuma bunƙasa makamai masu linzami. Har ila yau ministocin sun kwatanta abin da ke faruwa iyakar Turkiya da Siriya a matsayin wani lamari na ba tabbas, na masu jaddada za su ci gaba da samar da matakan kariya ga duk wata ƙasa da ta kasance memba a ƙungiyar ta NATO. Sakataren janar na ƙungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya yi kira ga dokacin membobin ƙungiyar da su yi shawara nan da ƴan makonni masu zuwa game da irin taimakon da za su bayo Turkiya. Ministan harkokin wajen Lithuania Linas Linkevicius ya ce ya kamata a baiwa Turkiya duk irin taimakon da ta nema, yana mai ƙarfafa cewa duk wani abu da ke barazana ga ƙasa yana barazana ne ga ƙungiyar ta NATO.
A ƙarshe, Prime Minister Yemen Khaled Bahar ya yi watsi da umarnin da shugaban ƙasar Abdurrabbu Mansur Hadi ya bayar na cewa a yi wa majalisar tsartarwar ƙasar garin Bawul. Wani babban jami'in gwamnati ne ya tabbatar da wannan takaddama tsakanin shugaba Hadi da Prime Minister. A jiya Talata, shugaba Hadi ya ce zai sauya ministoci da dama ciki har da ministan harkokin wajen ƙasar Riyad Yassin. Majiyar ta gaya kamfanin dillancin labaran Reuters cewa shugaba Hadi ya yi shirin gudanar da garin Bawul ɗin ne ba tare da tuntuɓar Prime Minister Bahar ba, wanda har ila yau shi ne mataimakin shugaban ƙasar.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla, a cikin shirin demokradiya yau da muka gabatar ɗazun nan da safe, kun ji barista Ibrahim Bello Jahun na sashen koyar da ayyukan shari'a a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria yana bayani kan haramtacciyar matakin dakatar da wakili Abdulrahman Abubakar a majalisar dokokin jihar Adama da takwarorin aikinsa suka yi. To ko da shike tuni dan majalisa ya tafi kotu, na tambayi barista Ibrahim Bello zabi da dan majalisa yake da shi idan irin hakan ta faru.
To akwai hanyoyi gidana, ɗaya daga cikinsu shi ne yana iya yi a rubuce ya aika musu da ce musu ban yadda da abin da kuka yi ba, don haka na dawo majalisa, na shiga majalisa kuma zan zauna a wajen da nake zama na ci gaba da aiki. Na biyu, bai da bukatun ya rubuta domin ba tsarin mulkin ne ya ce a rubuta ba, za su gan shi ne kawai ya shiga majalisa ya je ya ci gaba da aiki shi. Sai dai ba idan suka yi aiki irin na rashin dattako su fito su kama shi da ƙarfi su fidda shi, wannan kuma ba abu ne wanda ya cancanci right honorable gentleman ba. Ya kamata a ce wasu ne za su iya yin wannan ɗabi'a a wani waje can daban, amma ba a cikin majalisar dokoki birnin bindika ba. Idan suka ga ya shigo da kansu, su sai su ɗauki matakin kaiwa kotu su tambayi kotu ta hanyar tambaya, shin in an sallami ko muka dakatar da ɗan majalisa bai cancanta ba yadda umarnin mu dole ya dakata? In haka ne, to a ba da odan cewa wannan dan majalisa dole ya bi umarnin da majalisa ta ba shi domin ya bar zama majalisa har sai lokacin ya cika, ko kuma shi da kansa ya koma je ya fuskanci kotu domin ya kalubalanci sai da shi da ake. Wani lokaci akwai yanayin da ake cewa dokokinsu na cikin gida ke cewa wanda kotu kan ambata cewa ba ta bincike kuma ba ta karɓan ƙara wanda ya shafi gudanar da tafiyar da cikin majalisa. Amma irin wannan yanayi ba wai abubuwan da suka shafi gudanar da cikin majalisa ba ne, abu ne wanda ya shafi wakilcin al'umma a cikin majalisar dokoki don gudanar da aikin da ya shafi dukkan al'umma. Saka ya fi karfin a ce abu ne wanda ya shafi kawai dokokin gudanar da cikin majalisa.
Kuma
sun hassala ne.
Kuma ai abinda aka masan kaman an take haƙƙinsa, haƙƙi da tsarin mulki ya bashi.
Haka.
Ai
hana shi ya gudanar da bayanin bakin shi ma. Ai shi ne babban tauye haƙƙi.
Haka.
Yana iya bi a ce zai enforcing din fundamental rights ɗinsa. Amma ya riga ya faɗa. Don haka wannan ba ko ya riga ya faɗa dai kuma kowa ya ji. Amma ya tsaya ɗin cewa dole sai ya ci gaba da aikin shi ta hanyar bin doka, ma'ana ta hanyar kaiwa ƙara nan state high court don ta ba shi kariya da kuma ba da fassara akan irin ikon da suka ɗora wa kansu na ganin cewa sun fitar da shi daga majalisa ba tare da wani doka tsarin mulki da ya ba da wannan ba.
Haka.
ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu kai
ya san girma Ibrahim Bello na jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria nan da wasu jamintoci zamu kawo muku maimaitar shirin cike da gaskiya kamar nan sai a ci gaba da sauraron wannan fefe dake bisa inji
ya da yin girma da yabo mala ta ku shafa a kaya ma tayyaka abubakar a dauki batun mai gaskiya mai ya mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu ai alƙalin morike Abubakar ko kan ku fada mani na sani na ke gudane na dakwana ku ka ishe gulbi ya cike in ba kowa ko ka iya ko ba ka ganga ka kwa ku ka ishe gulbi ya cike ko ba kowa ko ka iya ko ba ka alkali na dauye karo ko wata mawa hala ka ko waje wani alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau talasarta kowa da takara da tai aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi ta zama yawa shi an karubuta ko ina ko a di karshen zamani
ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 2 da kusan minti 12 yanzu kuma ga maimaitar shirin ciki da gaskiya
jama'a assalamu alaikum yau ma wannan fili na ciki da gaskiya zai waiwaya bayan ne kawo muku ƙarin bayani game da halin da ake ciki kan batun tsohon alkali Aminu Kagara wanda ya tura ƴan banga suka kwashe dabbobin wasu Fulani yayi gwanjonsu akan wai zai biya kuɗin tare da yanke ma wani dan uwansu wani committee da babbar jojin jihar Niger ta kafa ya samu tsohon alkali Aminu Kagara da laifin wuce makadi da rawa har ta kai ga aka kore shi daga alkalanci to amma a bayan da aka kore shi gwamnatin jihar Niger bata yi komai kan waɗannan mutanen ba bata biya su kadarorin su da tsohon alkali Aminu Kagara ya kwace musu karfi da yaji ba haka kuma bata dauki wani matakin ganin cewar ya amayo kadarorin mutanen nan da ya kwace ba sai kuma a jihar ta Niger aka fara yaɗa riɗe-riɗin cewar ai wannan sabuwar gwamnati tana shirin maido da shi akan aikin sa ko kuma wani aikin daban domin ko an ce wai yana da wani na kusa da shi cikin sabuwar gwamnatin jam'iyyar APC a jihar Niger duk da cewa babu wanda ya gabatar da wata kakkwarar shaidar haka mutum yayi karfin da har dan majalisar dokokin jihar Niger mai wakiltar mazabar Boso Abdul Malik Madaki Boso ya gabatar da kuduri gaban majalisa kan gwamnatin jihar Niger ta biya waɗannan mutane kudaden ɗaruruwan shanu da tumakinsu da tsohon alkali Aminu Kagara ya kwace musu ta hanyoyin haramun sannan ya ce shi ma ya ji ana maganar maido da alkalin nan.
Sunana dai Honorable Abdul Malik Madaki Boso, ɗan majalisar jihar Niger wanda ke wakiltar yankin karamar hukumar Boso local government.
Ka bijiro da maganar mutanen ko kuma Fulanin alkali Malam Aminu Kagara da ya saida wa dabbobi a tun shekarar bara. To wani mataki kuke so ku dauka akai?
Yanda dai na fada a wancan karan lokaci yanda na taho da maganan nan ofishin mu nan majalisa nan na jihar Niger game da mutanen Tungan Rogo. Yanda dai ka sani mutanen nan suna yankin kamar hukumar da nake shugabanci. Kuma ni kafin in zo majalisa zan ce na san da wanga maganan saboda a lokacin nan ina jinta a radio kuma ita mutanen ƙauyen ma da Niger campaign duk sun kawo wannan maganan sai mun ita wanda ni na duba na gan cewa mutanen nan gaskiya zahiri an cuce su cutan da aka musu shi yasa kaga abun ya biya dame ni har da Allah ya bada nasara sai kaga nayi kokari in bi haƙin mutane nan a wurin gwamnati. Na farko damuwa na shine wannan alƙalin da ya cuce su because cutan su yayi tunda ni kafin in zo na tabbata ita da take shugaban alƙali yanzu lokacin ta sa annada committee ai bincike kuma bincike ya nuna cewa alƙalin nan ya cuce wannan mutane an same shi da laifi kuma samun shi da laifin da aka yi shine dalilin da yasa aka kore shi aiki to amma ni a wuri na koran shi aiki ba shine yi maganin abunda zaluncin da yima mutane nan ba saboda sakani da Allah dukan mu ji tsoron Allah mu kuma tuna cewa dukan mu kowa yawan ya mutu zai koma ga Allah ne ko ba gaskiya ba in mutane din mutumin na ya cuce su aka ce yau an kore shi aiki sannan wayannan mutanen an ya kwashi shanayen su sama da 150 da wani abu ya sayar ya kwashi tumakai 150 da wani abu ya sai da su kuma wanda yace ya sai da shanayen saboda su ko wannan tumakin saboda su saboda ya ba su ya biya su diya bai yi ba bai biya su ba saboda wayannan mutanen makwabcin juna ne kuma sun ce ba biya su ba to ina yi da wannan kudin kuma a ce an kore shi aiki ba tilasa shi ya murma wayannan mutane da dukiyar su ba wannan mutanen saboda Allah fulani ne ba su numa daga nan wurin suke kiwo suna ciyar da ƴaƴan su suna kai ƴaƴan su makaranta su makaran su suna ci a wurin nan an bar su yanzu babu ko ƙwayan shanu guda ɗaya in suka shiga wani hali a yau don Allah ya annabi haƙi na wurin wa
to yanzu kai majalisa menene ne za ku yi to
to kagan wannan motion da muka da nayi a lokacin House Assembly mun roka gwamnati ne a duba wayanga mutane da idon rahama a san taimakon da za a yi musu saboda su samu su dawo da dukiyar su wannan shanayen saboda shine kadai abin da suke a rayuwar su saboda gwamnati ta samu ta taimaka musu a samu a biya su shanayen nan ko a taimaka musu da kuɗi wanda za su saki samu wayannan dubobin su kan sun tara dubobin sun ci gaba da harkokin su yanda suke a da domin shine zai taimaka duk in ba haka ba wallahi halin da ke ci saboda ni na ma je kauyen na samu wani labari cewa su an zo an ga musu sun samu labari cewa ana nan ana lobbying gwamnati saboda wai wannan macucin a dawo da shi bakin aiki to kuma gaskiya yanda suka nuna bacin ran su in wannan mutumin yau ba a biya wayanga mutane haki ba aka ce an dawo da wannan mutumin nan kuma wai har bakin aiki kuma ba gwamnati bai tilasa mutumin nan aka hukunta shi ya biya wannan abun ba a ce an dawo da shi bakin aiki wallahi komai na iya faruwa Allah dai kiyaye kuma gaskiya babu wanda zai ce zai gan laihi wayannan mutane ba ban ce kowa ya doke doka a hannun shi ba amma ni ina roƙon gwamnati ne a maimakon wayannan mutane wallahi gwamnati ta doke mataki ta san yadda za a yi da wannan mutumin a hukunta shi ya fitar da haƙin mutane da kuma su mutanen nan gwamnati ta san yadda za ta taimake su
sunana Haruna Suleiman Utono ni dan uwa ne gare su kuma ni ke wakiltar su
to tun dai lokacin da magana ta kai ga matsayin shi alkali Aminu Kagara gwamnati ta sallame shi daga bakin aiki bisa wani bincike da ta yi ko kuma bisa binciken da ta yi akan wannan al'amari ka yanzu wani hali su mutanen nan suke game da rayuwar su
to gaskiya lamarin rayuwa kan ya tabarbare gaba daya dan dama dabbobin nan shine arzikin su da shi suke tafiyar da rayuwar su da shi suke gudanar da al'amuran su to tunda aka kwashe wannan dabbobin gaskiya sun cika cikin mawuyacin hali noma da suke yi ma ba su samu sun yi ba saboda shanayen da shi suke amfani suke samun taki har su gudanar da noma to babu shanun kuma babu kwanciyar hankali cin yau da na gobe har yanzu tallafi suke samu masu tallafin ma gaskiya sun fara gajiya da su dan tun lokacin da al'amarin ya faru babu wani gudunmuwa da aka samu daga wata kungiya ko kuma gwamnati har yanzu dai shiru muke ji
yanzu kaman ita kungiyar makiyaya ta miyati Allah akwai wani abu da ta yi na kai dauki ko makamancin haka
gaskiya babu wani abun da ta yi na kai dauki iyaka dai tun wancan lokacin ma da abun ya faru sai dai mu zo mu same su to kuma tun lokacin da muke ta samun su dai kan al'amuran da muka ga dai babu wani abun da ni na tabin hanyoyi dai har muka kai ga Senator David Umar daga nan shi kuma ya jagorance mu ya hada mu da shi dan majalisa wanda ke wakiltar Boso wanda shi ya gabatar da magana a gaban majalisa har aka kai ga cewa za a dauki matakin biyan mu hakokin mu.
Yanzu majalisa ta ce muku wani abu akan batun, an kira ka a majalisa?
Shi dai dan majalisan ya kira ni, kuma mun zauna mun yi magana da shi, sannan yana yawan kira na, nima ina kiran shi yana ba mu hakuri, har ma yayi alƙawarin cewa zai je wajen ya ga halin da suke ciki, amma har yanzu dai bai samu zuwa ba.
To yanzu menene ne fatan ku game da wannan al'amari? Amma a ɗaya gefen mana ji an ce kaman mutanen nan naku suna hasala sosai lokaci lokaci, gaskiya ne?
Wannan gaskiya ne, dan ba wai iyawan mu bane, ba dan Allah dai ya taimaka ba, ko da wani lokaci sukan tashi da niyan cewa tunda dai abu shiru kusan shekara biyu kenan babu wani abin da aka yi, su za su dauki mataki tunda gwamnati ta kasa. To amma dai da dattijan wurin da kuma ni dake wakiltan su, muna zaunawa muna ba su shawarwari kan cewa tashin hankali ba shi da amfani, su dai yi hakuri har mu ga abin da za a yi, saboda ba komai ke kawo musu hakan ba iyaka, saboda tsegumi da kuma wasu mutane da ke ce musu babu abin da za a yi tun daga alƙalin nan, wasu ma na cewa an mai da shi aiki, wasu kuma na cewa ai yana da daurin gindi ma cikin wannan sabon gwamnatin da aka samu. To mu dai muna nan, muna jira kuma muna ba su hakuri, amma kafin abin ya lalace muna son gwamnati ta shigo domin a shawo kan al'amarin.
Me an kore shi aiki, me kuke so a yi, a biya shanun ko ko menene gurin ku yanzu?
Eh, gaskiya abu biyu muke son a yi. Na farko dai, bayan an biya mu shanayen mu da aka kwashi, muna son a hukunta shi domin ya zama darasi ga na baya. Domin yau idan aka ce a kyale shi a biya kawai, wani ma zai iya yace ai Aminu ka garma yayi ya sha gwamnati ta biya. Amma mu muna son a biya mu, baya ga an biya mu da za a yi, a gurfanar da shi kotu a hukunta shi daidai da laifinsa.
Masu sauraro, idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa, muna tafi da kyakkyawan labari na irin matakan ƙarshe da hukumomin 'yan sanda na shiya ta ɗaya ƙarƙashin jagorancin mataimakin inspector general na 'yan sanda AIG Tambar Muhammad Yabo suka ɗauka kan 'yan sandan nan na garin ɗan Kanjiba da wani farar hula waɗanda suka ci zarafin wata mace da mai gidanta. Yanzu a madadin Mustapha Nasiru Batsari, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya.
Ku kasance tare da mu ranar Litinin domin jin wani shirin. Batun kama wasu manya da ƴaƴansu kan zargin sun yi sama da faɗi da dukiyar ƙasa da aka ware domin sayo makamai yana daga cikin wasu rahotanni da jaridun arewacin Najeriya suka mai da hankali a kai.
Da jaridar People's Daily ne sharhin jaridun wannan mako zai fara. Jaridar ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da yadda wata gobarar makaranta ta hallaka wasu ɗalibai bakwai tare da jikkata wasu ɗaliban 24 a jihar Kano. A can gefe guda kuma, jaridar ta People's Daily ta bugu wani labarin da ke nuna Papa Roma Francis a wani masallaci da ke birnin Bangi na ƙasar Afirka ta tsakiya. Yana bayyana cewa musulmi da kiristoci ɗan uwan juna ne, a saboda haka Papa Roman ya buƙaci da su zauna lafiya. A can cikin jaridar Blueprint kuwa ta ɗauko wani labarin da ke nuna yadda hukumar zakka ta jihar Kano ta raba zakkar sama da naira miliyan 7 a tsakanin mabukata 397 a jihar Kano. Amma a ɓangare guda kuma, batun harkokin siyasa ne ya ɗauki hankalin jaridar ta Blueprint da wani labarin ta da ya ambato gwamnonin jam'iyyar PDP a Najeriya na zargin jam'iyyar APC da ƙoƙarin tafka magudi a zaben gwamnan jihar Bayelsa da za a gudanar a wannan Asabar mai zuwa. To ita ma dai jaridar Daily Trust ta taɓo batun harkokin siyasa ne da ɗaya daga cikin manyan labaranta, inda ta bayyana cewa jam'iyyar APC ta sake shiga cikin wani sabon rudani a kan jihar Kogi. Jaridar dai ta tsaida Alhaji Yahaya Bello ne a matsayin wanda zai mai gurbin marigayi Abubakar Audu. To amma a gefe guda kuma, mataimakin marigayi Abubakar Audun, Mr. James Falaki, ya yi fatali da wannan mataki na jam'iyyar ta APC. Amma a ɓangare guda kuma, jaridar ta Daily Trust ta bugu labarin yadda hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC ta tabke tsohon minista a ma'aikatar kudin Najeriya ambasada Bashir Yuguda da ma wasu mutanen a ciki har da wasu janarori game da badakallar cuwacuwar sayan makamai a tsohuwar gwamnatin da ta gabata. To ita ma da jaridar leadership da wannan batun ne ta daya daga cikin manyan labaranta, inda ta kara da cewa daga cikin mutanen da hukumar ta EFCC ta kama akwai dan tsohon gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa da kuma dan tsohon ministan tsaron Najeriya Dr. Bello Halliru. A ƙarshe da jaridar ta leadership za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da labarin ta da ke nuna cewa sojan Najeriya guda ya mutu, sannan masu tayar da kayar baya guda 20 suka mutu a wani martanin da sojojin Najeriya suka maidawa maharan a wani harin da suka kai a garin Gulak da ke cikin jihar Adamawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Karfe 2:26 ga filin ra'ayi daga bakin mashi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika, ne magana Bashir Computer daga nan Madogo kalkan man Kano State Najeriya. Ina so in ba da ra'ayi na dangane da yanayin yadda ake kama wayanda ake tuhuma da ɗiba kuɗin al'umman Najeriya musamman kan sayo makamai. Wannan abin ayaba ne da gwamnati take kuma talaka yana matuƙar jin daɗi, muna kuma fata na alkhairi a gare su, kuma muna fatan duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amari amma sai har sai ya kawo al'umma kudin su da ya kwashe, kuma ta sanadiyar wannan al'umma sun shiga cikin bala'o'i iri-iri. Don haka wannan al'amari yayi, kuma ina so in ƙara amfani da wannan dama da EFCC da kuma ICPC da akan man fetur, shi ma kamar yadda gwamnati ta yi sammacin duk wani dila da suke ɗore mai a kama su, to su ma a fuma wannan abu domin shi zai kawo Najeriya ci gaba, saboda magana ta gaskiya barin man na ana cikin wani hali.
Assalamu alaikum murya Amerika, sunana Basiru mai tare da Bakuwai, zaɓe ra'ayi ne suru local government jihar Kebbin tarayyar Najeriya. DOA ina faɗa ma mutanen Najeriya, Allah Ubangiji ya sa sabon shekarar da za mu shiga, Ubangiji Allah ka ba Alhaji Muhammadu Buhari shugaban ƙasar Najeriya jagorantar talakawansa da shi da mataimakinsa. Alhaji Muhammadu Buhari, muna maka arbitral mu mutanen jihar Kebbi, muna kuri da noman rani don Allah da annabi ka taimaka mai girma gwamnati Atiku Bagudu, saboda hadikin gwamnati ne taimaka mai talakawansa ta gehen noman rani. Mai magana Basiru Zaɓe ra'ayi Bakuwai, suru local government jihar Kebbi Najeriya. Yau na gode.
Masu haro ga shirinmu na ƙarshe kafin mai sallama da ku labarai a takaice.
To sahabu, fadar White House ta bayyana cewa wasu kamfanonin Amurka 73 sun yi alƙawarin za su goyi bayan a yakin da ake yi da matsalar sauyin yanayi. Wannan sanarwa ta fito ne a taron da ƙasashen duniya ke yi a birnin Paris kan sauyin na yanayi, inda ake yunkurin a ga an rage ababen da ke haifar da illa ga yanayi ga da kashi 50. Ƙungiyar Transparency International da ke sa ido kan matsalar cin hanci da rashawa a duniya ta yi kiyasin cewa aƙalla 'yan ƙasashen Afirka miliyan 75 ne suka ba da cin hanci a shekarar da ta gabata. Wani rahoto da kungiyar ta fitar ya nuna cewa mafi yawan 'yan Afirka sun yi amana cewa matsalar ta cin hanci na ci gaba da karuwa a nahiyar Afirka.
Ta gaishe ka, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin hanzin nan, sai kuma can da la'asar za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa, ciki har da shirin himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Kamin na madadin dukkan abokan aiki musamman shi Mahmud Lalo da Kibahiro Diodone da kula da aikin gabatar da shirye-shirinmu da ma injiniya Jimmy Cook da ya riƙa masa, a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata, in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.